دقوقي.
دقا مريار أمريكا واشنطن دي سي. Assalamu alaikum alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocinmu da suka hada da 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya idan aka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad
masu sauraro duk ranar Laraba muna magana siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau Laraba 5 ga watan Satumba shekara ta 2018 zamu yi magana ne game da neman sanin halin da ake ciki game da tsaro a jihar Zamfara
Hakan da operation sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a canda da kuma halin da ake ciki yanzu a canda dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da yan ta'addan nan yan bindiga dadi suke ta haddaba mutane masu shatar shanu masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kudin fansa
to kafin tattaunawar da zamu yi a zauren muhawarar yau da gobe da muka ce sai Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da Kanal Muhammad Dole da aka dan ji somin taban magana da shi game da operation sharar daji dan yakar yan bindigar Zamfara
Muna nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota sai kuma dan iya da zai shigo domin batun lamarin tsaro.
Aka yake to bari mu fara da jin amsar da muka tambaye ku na tambayar da kuka amsa mana cewa ya kuke kallon yaki da yan ta'addar da ake yi a jihar Zamfara kuma da yanayin aikin sojojin Najeriya da ake lakabi da operation sharar daji ko kuma daren mikiya a arewacin Najeriya
to sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe fatan kuna cikin koshin lafiya hakika kwanan bayan watannin nan da suka wuce bari yaba da aikin su a jihar Zamfara ba amma yanzu gaskiya ana samun ci gaba sosai da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya
to Haruna Yusuf Daura Walai yace assalamu alaikum yau da gobe muna jinjinawa dakarun kasar mu na operation sharar daji da ake yaki da yan ta'adda a jihar Zamfara
Sai sakon Bagudu Haruna inda yake cewa gaskiya yau da gobe harkokin sojoji a Najeriya yana daurewa al'umman Najeriya kai saboda an ce yan ta'adda suna neman fin karfin jami'an tsaro da suke da training.
To sai kuma Comrade Adamu M Ala Dambam yace a zahirin gaskiya sojoji ba sa abin da ya dace domin kuwa ba sa shiga inda ba ta garin suke saboda haka suna matakar barazana ba za su canza salo ba to kuwa za a sha wahala kafin a kawo karshen su
Sai sakon Musa Maina Kandulwa Bakar inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan matsala da ta addabi al'umman Najeriya Allah ya kawo karshen wannan matsala amin
To sai daga karshe awal shinkafi yace a gaskiya shinkafi local gamman yan ta'adda sun matsa mu kauyuka Allah ya kyauta to Allah ya sa gwamnati na jinka
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni
To yanzu kuma sai mu je ga dan iya.
Ina cikin zuba sauri zuwa gidan dan iya ne yau kawai sai muka hade a kwararo. Nace yauwa dan iya dama dai gidanka na haru kuma so nake yau mu tattauna maganar tsarkake tsamin tsaro. Musamman ma dai a yankin Zamfaran da aka ce al'umma fana zauna ne cikin tsoro. Amma da yake naji an ce jami'an tsaron mu sun samu wani sabon horo, yanzu an ce yan bindigan sun rasa inda za su kwararo. Kada su kawai ake cikin daji sun rasa mafaka kamar wasu bararu wasu kuma an ce an gargaza musu kafar da ba ma sa iya motsi sai dai idan za a tura su a baro wannan ne yasa jami'an tsaron ke ganin an samu nasara a gaskiya baro baro domin sun ce wannan ba ta kashi da gargazar yan bindigan yasa yanzu saura gyauro na ci lalle dai kam dan iya naji ana ta yada cewa jami'an tsaron nan sun yi nasara har ma katsinawa sun koka cewa yankunan su ne yanzu waɗannan yan bindiga ke ta kwarara amma dai abin tambayan shine shin al'umma na ganin wannan nasara karara shin wannan hali mata da yaran da suka bar garuruwan su suke ciki a zanhora koko dai shikenan kuma su daga yanzu sun riga sun zama yan gudun hijira yaya jami'an tsaro za su da sauran yankunan da bata garin suka gangara koko dai su ma haka za su zauna cikin zaman zulumi da lalura waɗannan dai a gaskiya su ne wasu daga cikin tambo yi da bukatun da ya kamata mahukunta su lura albashi da sana'a samu a kai ga kasar ta tafi dimmin tsira domin kuwa dama dai maganar nasarar ce kawai kowane dan kasa ke ta faman jira dan yace to mu dai muna yi wa jami'an tsaron nan namu fatan alkhairi domin wani lokaci fa dole ne sai ana yi wa juna uzuri musamman ma dai kan magana irin ta magance bata gari waɗanda muke musu addu'ar shiriwa ko kuwa dai makomar su ta kare a gidan yari idan kuma a irin wannan fafutuka jami'an tsaron sun hallaka su shikenan sai kwanan kabari su kuwa al'umar zamfara da sauran yankuna sai mu ce su kara hakuri domin dama an ce yaki da bata gari baya yiwuwa cikin hanzari saboda yadda suke zaune cikin sauran al'umma saboda tsabar sharri amma dai tunda an ce komai nisan dare gari zai sadari ai sai mu ce Allah kai mu lokacin da za a magan ce matsalolin da ke damun wannan kasa ta zam abin alfahari
amin amin dan iya to
kai
fakan to kamar da aka saba to ga kuma tattaunawar da muka yi alƙawarin cewa wakilin Hassan Maina kai ne ya tattauna mana da kakakin rundunar sojin Najeriya Colonel Muhammad Dole wanda yake cikin wannan tawaga ta sharar daji
Colonel Muhammad Dole idan muka duba wannan fafatawa da dakarun ku suke da yan bindiga a nan Zamfara na operation sharan daji ku zaka mana karin bayani
ayyukan da operation sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a can da kuma halin da ake ciki yanzu a can da dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da yan ta'addan nan yan bindiga dadi suke ta haddaba mutane masu shatar shanu masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kudin fansa so tunda muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwarin gaske an takaita ayyukan waɗannan bata garin wanda can da har ma ya samu mutane sun gudu daga gidajensu daga garuruwan su sun komo manyan garuruwa amma yanzu saboda irin ayyukan da mun kai tare da haɗin kan su mutanen gari da kuma gwamnatin jiha an samu natsuwa da kuma masalan abin har ya sa yawancin mutane sun koma suna kasuwancin su kuma suna ci gaba da ayyukan gonakin su da sauran al'amuran yau da kullum wannan nasarorin sun samu ne saboda haɗin kan da mun ka samu da waɗannan sarakunan waɗannan mutanen a cikin manyan wuraren da sun ka nuna muna inda yan daban nan suke zama su kulle waɗannan sharri mun kai hari a wuraren cikin manyan mutanen da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda sun haddabi mutane kwarin gaske a cikin su ma kuma akwai wasu mata biyu su ma masu taimaka ma waɗannan mutanen ne mun kuma kama mashin da suke amfani da su wajen 36 da salula waya hannu wajen ita ma 30 da motoci guda biyu waɗanda ake kai musu kayayyakin abinci da kuma kayayyakin mai shanu he da dubu mun ka kwato hannunsu kuma mun ka mayar ma masu su wanda yake ya taimaka kwarin gaske wajen kawo masala wajen shata shanu kuma akwai waɗanda su ma mun kwato su waɗanda 'yan sata mutane suka sace su mun kwato waɗannan mutanen kuma kudin da aka kai na biyan fansa kuma kamar 500 da yan kai su ma mun kwato mun ba masu abu mun an salime su
ba mu saka sai kamar misali mutanen da kuka kwato kamar san kai mutuno ne
eh to da yake ka san matsalan mutane ba sa gaya muna idan waɗannan abun sun same su amma waɗanda sun ka gaya muna cikin waɗanda sun ka gaya muna dai mun kwata mutum 2-3 yawanci ba sa araye ba abin da ya same su hatta ma waɗanda sun ka kama su su din an kashe su kuma daidai lokacin da suke ba da wannan kuɗin sun karbi kuɗin kuma an karbi kuɗin an ba masu su nasarar da aka samu da haɗin gwiwar aiki da su sojojin sama wanda ayyukan da sun kai irin gandun daji na su Sububu da kuma Rugu ya ba mu damar shiga wurin mu haga irin waɗanda aka kakkashe yan ta'adda waɗanda aka kashe domin nan ne dabar su wanda yake saboda su gugin wurin motocin mu ba su iya shiga su amma da yan sojojin sama da suka shiga wurin suka yi aiki mai kyau ya ba mu damar shiga wurin mu haga irin aikin da suka yi da waɗanda aka kashe wannan ya sa an samu ƙwarin gaske zaman lafiya a waɗannan ƙauyukan da suke gewaye da waɗannan gandun daji na'am
idan muka duba cewar Zamfara ta iyaka da jihohi irin su Katsina su Kaduna Kano da sauransu ba kwa tunanin yayin da waɗannan ƴan bindiga suka wuta ya wuta za su iya arcewa zuwa waɗannan makwabtan jihohi
eh shi ma gaskiya a waɗannan jihohin ai akwai sojoji waɗanda muka girke koda ta kwana kuma suna sa ido ga irin hanyoyin da waɗannan muke zaton za su iya biyowa don haka ba wai mun bar su haka nan bane a wajajen Jibiya da Katsina akwai muna da sojoji wajajen Bena cikin jihar Kebbi ma muna da su a wajajen Raba cikin jihar Sokoto akwai su sannan ga kuma sojojin sama mu da muke da babban na'ura mai hange daga nesa tana iya gano wanda suke tafiya ƙasa ko kuma cikin mota ko kan mashin waɗanda ba a yarda da su ba ya gano ɓata gari ne ana iya kai musu hari so wannan ya ba mu damar sa idanu a kowane lungu da sako babu wannan fargabar
ku sojoji a nan Zamfara kuna da operation akwai operation sharan daji da zaman tun farko ake yi yanzu kuma sojin sama sun kara da operation dramikiya menene bambanci wannan operation guda biyu
to shi operation sharan daji ya hada da dukkan waɗannan da ka faɗa akwai sojojin ƙasa akwai sojojin sama akwai ƴan sanda akwai jami'an tsaro na ciki akwai civil defense sauran jami'an tsaro so shi operation Jamikia an kawo shi ne na musamman don ya nuna irin kwazon sojojin sama na wajen bamu taimako na sojojin ƙasa su yi aikin su na gaya maka su suke da waɗanda suke tashi sama na uron da suke tashi sama su hango su ga inda waɗannan bata garin suke in sun kai musu hari mu kuma sai su gaya mu sai mu bi da ƙasa mu je mu same su ko kuma in wurin surkuki ne su kai musu hari da jiragen helicopter mai bindigogi a sa musu bombai a kashe su to wannan yana sauƙaƙa mana aikin mu dama aikin tare ake yi to suna ne kawai suka sa ma nasu amma dai duk tare ake wannan a sama wannan a ƙasa
dalla akan wannan batu na tsaro a jihar Zamfara da sauran yankunan arewa maso yammacin Najeriya wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi mana doguwar tattaunawa da masu tsokacin al'amuran na yau da kullun
daga haruna na dama akwai Flag Lieutenant Aliko El Rashid daga tsakiya kuma akwai Abdul Razak Yahuza Jere wanda dan jarida ne mai zaman kansa a nan birnin Abuja sai Ibrahim Janyau wanda shugaban wata kungiya ce dake rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara da farko in Zamfara da Ibrahim Janyau kai daga Zamfara kake kuma kuna rajin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha taku wannan rigima na ƴan bindigar jihar Zamfara yaya girman wannan matsala take ne a halin yanzu
tabbas wannan rigima ce wadda babbar rigima ce wadda ta addabe mutanen jihar Zamfara da al'ummar yankin jihar Zamfara gabaɗaya idan muka dibi wannan rigima ce wadda asila kamar iri ta Boko Haram sun fara da wata da'awa ta su ba su al'umma waɗannan mutane an bindiga sun fara ne a matsayin barayin shanu kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe ma mutane dukiyoyin su suna ansa haraji wurin al'umma ta kai yau su je gari su kashe al'umma su aiko musu da sako cewa suna budar wani abu daga gare su takaddu na ga harajin da suka aza musu idan ba su bayar ba za su zo su kona dukiyoyin su kona hatsin da suka yi su kona dabbobin su sannan babu gaira ba dalili wannan hitina take bur alhamdulillah akwai yanzu an kawo
mu Abdulrazak in zan dawo gare ka ku da kuke bibiyar al'amuran yau da kullum daga da irin waɗannan tashin tashina a gaba daya ya kake kallon wannan matsala ta jihar Zamfara
To jama'a assalamu alaikum. Wannan matsala ta Zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani dan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun da gabi ya gagare kundila. Saboda an yi lokacin da a mako guda zaka gani kusan an shafe sa'a kwana 3 zuwa 4 duk manyan labaran da ke fitowa zaka ga suna magana ne akan kashe-kashen da ake yi a Zamfara. A takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kaman wasu ƴan makonni da suka gabata mun taɓa yin wani babban labari da muka sa wa suna Zamfara ta kusa komawa karamar Sambisa ko kuma ta kusa komawa Sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi. To gaskiya hatta mu kanmu da muke bada rahotannin irin abubuwan da ke faruwa a Zamfara muna yi zuciyarmu tana tabuwa saboda duk lokacin da aka zubar da jini abu ne wanda zai zama mare dadi ga duk mutumin da yake da kwayan zarra ma ta imani. Dan haka nan wannan matsala lallai ta zama kusan za a iya cewa takicinyewa kaman gwamnatin kasar ta mu ce take dan sako-sako wurin daukan mataki ko kuma a'a daga bangaren su al'umma ne ba su bada hadin kai. To wannan yazo ya hadu ya nike nema ya cude abun a ga cewa babu mafita akai.
A flight lieutenant Aliko Ayar Rashid kai masanin tsaro ne kuma kai aiki a hukumar leken asirin sojan Najeriya. Idan muka duba irin hobbasan da rundunar tsaron Najeriya take dauka a halin yanzu a Zamfara an kaddamar da kai farmaki har kusan iri biyu akwai operation sharan daji wanda kai tsaye ke karkashin headquarters tsaron Najeriya da kuma operation dramikia da headquarter sojin saman Najeriya take jagoranta karkashin jagorancin Air Vice Marshal Samson Akpata Okon. Idan muka duba duk wannan hobasa da ake a Zamfara kai yanzu kaga musu da irin matakan da ake dauka da karfin soja.
To assalamu alaikum. Gaskiya duk wanda yake kasan nan kuma ya san hobasan da sojoji suke yanzu a jihar Zamfara ya san cewa suna kokari yanda ake bukata. In ka duba aiko lokacin da aka samu matsalan tsaro a Maiduguri wato ƴan Boko Haram kenan. In ka duba ai yanzu Boko Haram an ci karfin su. Kuma yanzu matsalan da yake faruwa na jihar Zamfara wato ala iya categorizing din shi a turance akan cewa is low intensity conflict wanda a takaice bai kamata ma a ce sojoji sun fito sun sa kansu a wannan matsalolin da ake ciki ba. Amma saboda ka duba yanzu internal operation da ake da shi a kasan nan ana da akalla ana da internal operation 30 a jihohi 33 a kasan nan. Kuma yanzu a Najeriya banda ma matsalan ƴan Boko Haram na a sashen gabar maso yamma
arewa
maso gabar in ka duba ai yanzu matsalan Zamfara ita take topping ba ma a Najeriya ba a West Africa region gaba daya saboda kashe-kashen da ake yi.
Kaban dawo gare ka labai Ibrahim Janyau in na dawo gare ka ku a Zamfara wannan matsala misali idan zamu ce abin mu kwatanta shi da rigiman Boko Haram ne sai kuke kalla abun guda
eh to
wanne ne
tabbas mu zamu iya cewa Zamfara halin da ake ciki yanzu hitinar da ake hita ta Boko Haram saboda a rana daya an kashe mutum 200 a ƴar Galadima a rana daya an kona gari na dauran kauyukan Kwashabawa cikin zurmi local government an kona mutane sun yi 150 an kashe dukiyoyin su an kwashe dabbobin su. Don haka idan zamu dibi wannan damuwa da muke ta jihar Zamfara zamu ce a yanzu saboda duk abin da muke magana muna magana yanzu ne wannan matsala ta yi musiba bisa da Boko Haram. Saboda mutane ne suke hituwa da babura da mashuna su zo suna kisa ba gaira ba dalili. Kisa suke yi yadda ka san mutanen da ke hituwa daga sojoji sun zo daga suna yakasu. Haka suke kizuwa da manyan arms suna kisan mutane kuma ba yaro ba babba. Bo amma Boko Haram kis ne wanda ya kasance in ka bi su ba za su kashe ka ba. Amma kisan jihar Zamfara kisa ne na yaro da karami da mace da batsoho kowa kisa ake yi.
Abdulrazak Yahuza ina zo gare ka. Misali idan muka duba matsalan Zamfara da matsalan Boko Haram ya kake gani abin guda biyu?
To gaskiya matsalar Zamfara da kuma matsala ta mayakan Boko Haram kusan za a iya cewa dan juma ne da dan jumai. An yi lokacin da bambancewa farko lokacin da aka yi wani mummunan hari a Baga tsakanin sojoji da ƴan Boko Haram, shi ma wannan bai bar yaro ba, bai bar mace mai ciki ba, bai bar kowa ba. Dan haka nan idan ka kalla sha'anin Zamfara ma haka ne. Sannan matsalar da ake ko kuma aka fuskanta lokacin da Boko Haram suka fara kunno kai, gwamnati ta yi sako-sako da al'amarin. Haka nan Zamfara kafin a kashe Buhari daji akwai muryar da aka sa tasa tana bayyana cewa idan har aka kashe shi to abubuwan da aka gani a Zamfara ba a gani ba. Sannan gwamnati ta ƙi yin komai, aka yi shiru, aka ga kaman wannan labari ne aka yi shiru da magana. Ai kuwa kaga abin da ya zo ya biyo baya yafi saci-sacin sanu da aka yi, yafi kuma dan kore mutanen da ake yi da a hankali. Ya kai ga an samu wasu ƙauyuka da suka koma ƙarƙashin mulkin waɗannan 'yan bindigan. Baya ga zuwan kafin zuwan sojojin nan da ake cewa shi mai girma shugaban kasa ya tura su 1,000, lalle an samu wani yanki da ya zama cewa ya subuce ma gwamnatin Najeriya wurin mulkansa. Don haka nan za a iya ce ma matsalar Zamfara da matsalar Boko Haram dan juma da dan jummai.
Amma Aliko Rashid kaban dawo gare ka, bari in kazo wurin Malam Ibrahim Zanyau. Da gaske ne a Zamfara akwai wuraren da ya kubucewa ikon gwamnati na ƴan bindigan nan?
Tabbas har yau akwai shi.
Har
yanzu akwai shi. Dalili Zamfara ta yamma har yanzu akwai ƙauyuka cikin Ankalu Kalgamman da idan mace mijinta ya mata laifi ba za ta kai ƙara shiga hukuma ba, ta gwammace mu ta dauki ƙara nan ta kai wurin ƴan bindiga su kira shi su hukunta shi. To ta dalilin haka ni gaya maka a yanzu a wuya local government baka isa kai ka tashi ka je wuya ba, ba tare da cewa waɗannan ƙauyukan sun yarda da ka shiga ba, kuma kana da jagorancin waɗannan ƴan bindigan ko kuma kana da wani representative wanda zai ja karkata wajen su. To har yanzu mutanen na Zamfara ta yamma akwai su, Zamfara ta arewa ne ake yaƙa su. Su ne mutanen aka yi degrading nasu, aka samu aka gwamnati ta yi hubbasa akan kawo zaman lafiya, amma Zamfara ta yamma har yanzu mutanen na nan, kuma ƙauyukan da ke ƙasa irin su Tunga Haki, irin su Jangebe, irin su Wuya, irin su Gurusu cikin Bukuyum local government, har yanzu ƙauyukan nan suna nan, mutanen nan suna cin karen su ba babbaka.
Aliko Rashid ina zo gare ka. Duba da wannan bayanin da shi mutumin Zamfara ya mana, me wannan yake nunawa a sha'anin tsaro a Najeriya a yau?
To gaskiya wannan ba wai abu ne da gwamnati kamata ta yi sako-sako da shi ba, saboda mun ga irin wannan al'amuran da suka faru a jihar Borno. In ka duba akwai wasu local government guda 4 ko zuwa guda 5 kafin shi shugaban kasa na yanzu kenan ya hau kan mulki, su wayannan Boko Haram suna cin karensu ba babbaka. Amma daga ba akwai strategies da su gwamnatin tarayya suka yi har suka kwato wannan yankuna ya dawo karkashin Najeriya. In ka duba yanzu al'amuran da yake faruwa a Zamfara abu ne wanda ya kamata fa ba ma gwamnatin tarayya ya kamata ta ce wai ta yi sako-sako da wannan abin nan din ba. Ya kamata su mutane su ma su taimaka ma gwamnati, su taimaka ma gwamnati tarayya, su taimaka musu ta bayanan tsaro. Saboda haka yanzu haka ai ba ko ina ne sojoji za su iya shiga su ce ai ga wannan abu ne da waɗannan mutane suke buya ko kuma ga inda waɗancan mutane suke ba. Dole mutane ne ya kamata su kawo bayanan sirri kamar yadda yake faruwa a Maiduguri, su ba ma'aikatan tsaro, su kuma su san me ya kamata su yi a wurin.
Alhaji Abdulrazak Yahuza in nazo gare ka, duba da wannan bayani mai tada hankali, kai ya ka karɓi wannan labari, ya ka ji shi?
To kamar yadda na faɗa maka a baya, hakika duk wanda yake da ƙwayan imani a cikin ransa ba zai taɓa jin daɗin wannan abin da ke faruwa ba. Domin idan ka lura hatta mutanen da ba su da addini ba sun riga sun tsorata ko kuma ba sa son ganin ana zubar da jini, kuma jinin musamman ya zamo irin na dan adam. Duk lokacin da aka zubar da jini na dan adam, musiba ce take biyo baya. Domin ko a tarihi ana fadan cewa an taba yin wasu mutane wanda aka kawo su amma saboda sun yi yaƙe-yaƙe, sun bata ƙasa, sun bata jini, Allah ta'ala ya darkake su ya kawo wasu. To ina za mu sa kanmu idan yau aka mayar da zubar da jini ya zama ado, ya zama abun da ba a ɗaukansa da wani muhimmanci a rayuwar nan, babu inda za mu tafi.
Malam Ibrahim, yau idan muka duba yadda gwamnatin tarayya ta damu da wannan abin, har ma ta tura dakarun sojin sama da sojin ƙasa da jami'an tsaro na civil defense da sauransu ake ta fafatawa a nan yankin ku, ya zuwa yanzu kun gamsu da kokarin da ake a wannan yanki?
Tabbas mun gamsu, amma mu kiran da muke yi ga gwamnati, gada muna da local government 14 a jihar Zamfara, so zagaye local government din nan gaba daya, saboda yankuna ne na Zamfara Arewa da Zamfara ta Tsakiya da Zamfara ta Yamma. To yanzu musibar da ta sa har fargaman ta kawo waɗannan sojoji guda 1000 a Zamfara ta Arewa ne mutanen nan su hukuma suna cin karen su babbaka, irin su Kaura, Shinkafi, Zurmi da Birnin Magaji. To ga momenta akwai local government saura waɗanda har yanzu suna cikin tashin hankalin nan, kamar Zamfara ta Tsakiya tsafi local government akwai kauyuka su ƴan kuzu, ƴan bindigan nan ana yaƙa ƴan uwansu a wani ɓarayi, sun dawo yankin Tsakiya, sun koma kuma yankin Yamma, suna nan suna zaman su. Gwamnati muna kiranta da ta ƙaro sojojin nan.
Amma kana maganar ƙaro sojoji, Malam Ibrahim, abin da aka ce ma ana faɗa da jirgin yaƙi, ai jirgin yaƙi zai iya zuwa ko ina ne kuma cikin ƴan daƙiƙoƙi ma kaɗan, ba wai dole sai an ga kamar cewar soja a ƙasa da yawa.
Kamar bayani na da nace, abin da gwamnati ta yi, mu kan a garin a wajen mu ta Zamfara ta Arewa, maganar gaskiya akwai haɓɓasawa na gwamnati, an kawo ci gaba, ana kuma samun nasaru.
Kawai ina maganar da kace ya kamata a ƙaro sojojin. Kamar shi jirgin yaƙi, kamar shi ba ruwansa da ɓangare ko ina zai je, kuma ko a bayanan lokacin da nake tattaunawa da babban Hafsan rundunar sojan saman Najeriya Sadiq Abubakar, ya gaya min cewar ba ma Zamfara kaɗai ba, jiragen yaƙin sukan je har dajin da ke cikin jihohin Niger, Kaduna, birnin Gwaraka da sauransu. Kaga kamar ƙarin magana a ƙaro sojojin kamar ba zai zama lalle a wannan ba.
Eh to amma idan an ce an ƙaro sojoji na sama kawai, akwai na ƙasa da muke buƙata, saboda mutanen nan suna da hiding point. Akwai wani gari yau Amada, gunduman Mada, ADC ce, Area Development Council, sunan garin Wonaka. Mutanen nan lokacin da jirgin nan ya tafi, je ake gaya min ya tsaya more than 15 minutes yana tsaye, yana ganin mutanen nan da yake akwai wasu karkaru, mutanen suka gudu suka dawo cikin karkara, saboda in har za a zo a yi bombarding wurin ya kasance an kashe innocent tare da su, ba tare da su sun riga sun koma gefe ba. To duk irin waɗannan matsaloli,
jirgin bai abin nan ba,
jirgi bai yi ba, saboda idan yayi za a samu collateral damage. Shi dalilin da yasa jirgin nan ya tsaya, yayi hakuri akan abun nan, sai kuma sojoji na su tabbata cewa za su dauki wani intelligent report game da wannan kauyen. Sunan garin Wonaka, mutanen ƙauyen suna huskantar barazana, ba su rike da hannun gwamnati, hannun ƴan ta'adda suke rike da su, halin da ake ciki
a karamar hukuma ne,
a karamar hukumar Gusau ne.
Aliko Irshin, in dawo gare ka a matsayin ka na jami'in na masanin tsaro, kamar yadda shi Malam Ibrahim Jami yake cewa akwai buƙatar a ƙara sojoji, yanda ake wannan operation guda 2 a Zamfara, kai ka ga musu da haka, kuma kai ma kana ga akwai buƙatar a ƙara sojojin?
Eh to Alhaji Hassan, an duba kamar international human rights rules, ai a kowane yaki dole ne a samu collateral damages, amma ka duba dole ne a yi taka tsantsan. Saboda sojojin nan da aka kai ba ko ina suka sani a cikin zahan Zamfara ba, kuma yawanci su ma ba ƴan zahan Zamfara ba ne, wasu su ma ba sa jin.
Kamar sojan sama ai suna da na'ura da suke hango duk abubuwa daga,
suna da na'ura. Ai sojan sama dole sai collaborating da abin da ake kira intelligence, wato ground to air intelligence kenan. Dole ne sai an samu intelligence, an bashi shi kuma ya je samu wannan grid din. Ai duk wani pilot yana da map, da a baka map, da a baka grid, ya kamata ka je kan bombarding, ba ko ina ya kamata ka je kai bombarding ba. In ba wannan intelligence din, ya da kai ka samu grid? Kamar abin da yake faruwa ne yanzu a Borno, a jejin wajen su Madagali, wajen su Goza, da wajen su Fulkadin nan. Dole ne sai an samu intelligence, sai an samu coordination between the other security agencies, the intelligent communities, kuma da wasu intelligent operatives, ko kuma intelligent ko na wannan military din, su samu intelligence, su ba su, bayan sun ba su grid ga inda ake ake bukatan su je su yi bombarding kafin nan su je su yi bombarding saboda haka ai su sojoji ba rawa da su tashi ne kawai a ce wai ga garin da aka mata ku je ku yi bombarding ba su je gari dole ne akwai grid akwai point da ya kamata wannan particular point ya kamata ka je kai bombarding ba kawai nane a gari ya kamata ka je kai bombarding ba
mako mai zuwa zamu karasa wannan hira madadin kowa da kowa sai anjima
zauna lafiya al'umma ta kasata gujiya